20 shida miladiya, wanda a wannan masallaci na Kaduna Street da ke cikin garin Jimeta Yola muke fassara abin da ya saukaka na Alkur'ani a daidai wannan lokaci na bayan sallar Isha. Muna fatan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya yi mana jagorance riko da hannunmu, ya taimake mu a kan fassara wadda take daidai, sannan ya amfanar da mu da abin da za mu ci. A yau insha Allah za mu yi majalisi na farko, kuma muna cikin suratul Tauba ne a shekarar da ta gabata, hijira 1446. Mun tsaya a ƙarshen aya ta 72. A yau kuma insha Allah shekara ta 1447, wanda ya daidai shekara 2026 miladiya, za mu tashi a farkon aya ta 73, inda Ubangiji ta alaƙa cewa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
Ubangiji ta'ala ce, ya ayyuhal ladina amanu, ya ayyuhal nabiyu, ya kai annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, jahidil kuffara, ka yaƙi kafurai wal munafiqina da munafukai, waglud alaihim, ka kaurara musu kada ka musu sassauci, wa ma'awahum jahannamu, makoma tautan jahannama ne, wa bisal masir, sirri da makoma wato tautan jahannama, ma'ana makoma ta yi. A nan Ubangiji ta'ala yana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yaƙi kafurai, su ne waɗanda suka bayyanar da kafircinsu a fili, suka butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala, suka ƙi su yi imani. Mushrikansu da waɗanda ma suka ƙi su yi imani ko ba sa bautan gumaka, sannan kuma da munafukai waɗanda suka bayyanar a fili cewa musulmi ne su, amma kuma a hakika su kafirai ne, wato sun goye kafirci a zuciyarsu, sun bayyanar da musulunci a fili, saboda idan musulmi sun zo yaƙan kafirai kada a yaƙe su. Sun yi haka ne domin tsoron wato kada a haɗa da su idan za a yaƙe kafirai, kamar yadda wani yake cewa man tasabu ila al-islami illa li shawni dima'ihim abla tusala, sun danganta kansu zuwa ga musulunci domin, amma kuma kafircinsu iri ɗaya ne da na kafirin ko ma da sauran kafirin. Wannan kalmomin al-kuffar da al-munafiqun da makamantansu ana ce musu al-alfazu shar'iyya, wato lafuza ne wanda shari'a ta zo da su. Idan an ce muslimun musulmi, to shari'a ne ya zo da wannan, yana da wata ma'ana daban wanda ake nufi da wannan miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan an ce mu'minin mu'mini, kenan bayan ya zama musulmi kuma ya riƙe addininsa yadda ya kamata. To haka nan in an ce al-kafiru kafiri, shi ne wanda ya kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala. In an ce al-munafiqu munafiqi, wanda a zahiri yana yi wa Allah biyayya amma a batini kangarare, ya boye kafirci ya bayyana da musulunci. Sannan kuma akwai al-mushrik, shi ne mushriki wanda yana bautan gumaka kuma yana bautan Allah, ya haɗa Allah da wani a wajen bauta. Wa'innan da kafiri da munafiki da mushriki dukkaninsu wato ainihin kafirai ne. To Ubangiji ta'ala ya ce wa manzansa ya yaƙe su, kuma ya kaurara kada ya musu sassauci, ya tsananta musu tun a nan duniya, domin idan an musu sakaci to ko shakka babu za su lalata addinin musulunci, kuma za su cutar da musulmi. Saboda haka kar a musu sassauci, sannan a lahira ko makoma su ta jahannama ne, wanda makoma ce wanda take wato ainihin mai muni. Amma malamai sun yi bayani yadda ake yaƙan kafirai da yadda ake yaƙan musulmi akwai bambanci. Shi kafiri ana fito na fito da shi da takobi, ko da makami idan yana neman yakan musulmi. Shi kuma munafiki ba a yakansa kirkiri don ya riga dangata kansa zuwa ga musulunci. Shi yasa manzon Allah ta sama ya san munafukai a zamaninsa, amma kuma bai kashe su ba. Yace don kada a ce yana kashe sahabbansa, kada a ce ai in mutum yayi imani ma bai tsira ba, duk da cewa a zahiri ne suka yi imani amma a batini su kafirai ne. Sai aka ce shi munafiki ana yakansa ne da harshe, da hujjoji daga Alkur'ani da hadisi, da tona masa asiri, da faɗan halayensa, da kinsa, da tsawata masa, da wannan ake yakansa. Kisa Abdullahi bin Mas'ud yake cewa an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sayyidina Ali Afwan radiyallahu anhu, yake cewa an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da takuba guda hudu ne. Takubi na farko shine saiful mushrikin, wato takuba da ake yakan wato ainihin kafirai da su mushrikai, wanda Allah ta'ala yake cewa fa idzan salata ashhurul hurum faqatul mushrikin haythu wajadtumuhum وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرقد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الله تعالى ce idan mutannin da aka haramta yaki suka wuce, to ku yaki musulmi duk inda ku yaki mushrikai duk inda kuka same su, kar ku sassauta musu, ku kama su, ku je ku tsare su, ku zauna a kowace madakata, ku jira su, domin sun kafurcewa Allah subhanahu wa ta'ala, kuma suna cutar da musulmi, suna son su hana musulmi addini. Sai Allah ta'ala ce amma idan suka tuba, suka tsaye da sallah, suka bada zaka, to ku kyale su. Ma'ana in suka musulunta, suka miƙa wuya, suka yi sallah, suka bada zaka, to kar ku afka musu. Allah mai gafara ne mai jinƙai, ya gafarta musu laifukan da suka yi a baya, sannan kuma ya tausaya musu a yanzu, kar a kama su da laifukan da suka yi a baya. Wannan shine takobi na farko wanda aka aiko manzon Allah ta sama da shi, bayan kafirai sun cutar da su a Makka, sun bubbuge su, sun kore su, sun kashe na kashewa, sannan aka musu izini, aka ce suna iya ramawa. Abin nan sai Allah ta'ala ya ce uzina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Allah ya ce an muku izini fa iya rama abin da aka muku a Makka. Sannan Allah ya saukar da waƙatun mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffa, ku yaƙi mushrikai gabaɗayanku kamar yadda su ma suke taron dangi su yaƙe ku gabaɗaya. Saboda haka aka saukar da wannan takobi a kan kafurai mushrikai wanda suke yaƙan musulmi, aka ce a rama, domin in ba an rama ba za a cire reni ma. Yace sai takobi na biyu shi ne wanda aka aiko shi da wannan aka aiko mazasuma da shi domin yaƙan ahlul kitabi. Kafurai ahlul kitabi su ne Yahudu, wato ainihin da Nasara, su ma suna cikin jinsin kafurai. Sai dai bambancinsu tunda su suna da addini, to ba a yaƙansu kai tsaye har sai in sun ƙi su ba da jizya. Idan sun yi da za su ba da jizya, za su ɗau ƙasƙanci musulmi suna sama da su, to wannan ana iya barin su, ba za a yaƙe su ba. Amma idan sun ƙi bayarwa, to za a yaƙe su kamar yadda Ubangiji ta yake faɗa. قاتل المشركين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من قال تعالى يا كي وأن بصي إيماني دا الله با بصي إيماني دا رانا لا هرا با بس حرمت أبن الله حرمت با باسا أديني نقصيا يا إيسو لقد أهل الكتاب يهود ونصارى ku yaƙe su har sai idan sun ba da jizya suna makarkanta da hannayensu. Ma'ana sun ba da jizya sai ku tale su, su zauna a kan alƙawari tsakaninku da su, suna ba da jizya a bisa kaskanci. Amma idan suka ƙi su ba da jizya, to ku yaƙe su kamar yadda ake yaƙan mushrikai. Da shi ma wannan takobin yana nan. Na uku shi ne takobi na munafukai, waɗanda su sun bayyanar da a zahiri su musulmi ne, amma a haƙiƙa kuma su kafirai ne. To su ne wanda Allah ta'ala yake nufi da wannan aya, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlul alayhim. Aka ce a yaƙi kafirai, a yaƙi munafiqai, kuma a kaurara musu, wato kada a wato ainihin sassauta musu. saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya faɗi ayi musu ayi jihadi, wato a yaƙe su malamai suka ce da harshe a samu malamai wanda za su dinga ɗauko ayoyi da suke magana a kan munafukai a dinga jan su ana fassara su ana ta tona musu asiri ana faɗan siffofinsu ta yadda in ka ga munafuki kawai za ka gane domin yana da alamu ko bai ce maka shi munafuki ba ne sannan ake yaƙan su. Shi yasa a zamanin manzala sassama idan alƙur'ani ya sauka a tsorace suke kada a fallasa su, suna tsoro duk ayan da ta sauka sai sun ji mai ayan ta faɗa tukun hankalinsu ya kunta don suna tsorace cewa wato ainihin za a fallasa su za a nuna ainihin halayensu. To irin wannan yaƙi da ake yaƙan munafukai da shi da hujjoji to irinsa ne ake yaƙan azzalumai. Duk wani azzalumi ana yaƙansa da hujjoji ne da wa'azi, wanda ya yi mutumin da yake zaluntan al'umma sawa'un shugaba ne mai zaluntan al'umma ko wani ɗan ta'adda ne ko wani ɗan kidnafin ne ko wani mai zudda jinanin musulmi ne da sunan addini kuma ba gaskiya ba ne da duk wani maɓarnaci to ana yaƙansa ne da hujjoji da ayoyin alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a tona asirinsa a ƙwanƙwashe shi da waɗannan ayoyin. To haka nan kuma ƴan bid'a su ma ana ƙwanƙwasan su ne da hujjoji daga alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ake yaƙansu ba wai da takobi ba. Shi yasa babu abin da suke tsoro irin wa'azin ahlus sunna, shi yasa suke faɗa da ahlus sunna. To ahlus sunna ba takobi suka ɗauka ba, ayoyin alƙur'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujjoji ne kawai suke kawowa suna lalata aƙidun ƴan bid'a da ayyukansu domin ba sa kan alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanne yana daga cikin nau'o'in jihadi wanda Allah ta'ala wato ainihin ya shir'anta, wanda Ibn Qayyim ya kawo rabe-raben wato jihadi a cikin zatul ma'ad. Kuma za su ma yana cewa al-mujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Saboda haka kai akan kanka ma ana buƙatan ka yaƙi kanka, kai jihadi akan kanka shine ka tsaya ka gyara kanka, sannan kuma ka gyara sauran wanda suke masu ƙarna a cikin musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Sannan takobi na hudun shine yaƙan waɗanda suka ƙetare iyaka suke ta'addanci suke zunta ainihin wato jinanen musulmi, wannan ana bayan an yaƙe su da baki da harshe da suka yi fito na fito wato ainihin da musulmi. Duk wanda ya ɗauki makami ya tinkari musulmi zai kashe shi, to ya halatta zunta jininsa. Don manzon Allah ya ce man hamala alaina silaha falaysa minna, duk wanda ya ɗauki makami ya tinkare mu to ba a cikinmu mu musulmi, saboda haka ya halatta a kashe shi. Kuma bangi ta dace wa in ta'ifatani min almu'minina iftataru fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Idan mutane guda biyu suna fada daga cikin musulmi to kuma su sulhu, amma in ɗayan yace ta'addanci yake so shi sai dai ya kashe dan uwansa musulmi, to ku haɗu ku kashe wannan mutumin ku yaƙe shi, ku yaƙe shi, ya halatta a yaƙe shi. An aiko manzon Allah sallama da irin wannan wato ainihin takobi. Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace abinda ake nufi da jahilul kuffar wal munafiqin, a yaƙi wato munafukai su yaƙan kafirai an san yadda ake yi. Yace to munafuki ana yaƙansa da hannu ne, har ma da kafiri ana yaƙansa da hannu ne, saboda haka kenan da takobi. Ko kuma in kafiri ne da takobi, idan munafiki ne kuwa da hannu ka hana shi munafiki, kana da iko kai shugaba ne ko kana da iko a kansa ka canja abin da yake yi da hannunka wato ainihin da ikonka. Idan ba za ka iya ba ka canja da harshe shi ne ka yaƙe shi da harshenka, in ba za ka iya ba kuma ka ƙi abin a zuciyarka. Wato kamar dai hadisin da manzon Allah yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Duk wanda ya ga abin ƙi ya kauda shi da hannunsa, idan ba zai iya ba ya kauda shi da harshensa, idan ba zai iya ba kuma ya ƙi abin a zuciyarsa. Saboda haka a yanzu idan ba za ka iya yaƙan kafirai da harshe da takobi ba, kana iya yaƙan su da harshenka. Saboda haka duk abubuwa na ɓarna da suke ka bayyanar da cewa ɓarna ne kuma kafirci ne kuma Allah ta ba son wannan abu, haka nan sauran ƴan ta'adda gaba ɗaya. In kuma da harshen ma ba za ka iya ba a inda kake kana tsoro, to ku dole ne ka ƙi abin a zuciyarka. Amma in dai har ka ji kana son abin da suke a zuciyarka na kafirci, to kai ma ka zama irinsu. Idan suna fasikanci ko su abubuwa na zalunci na sabon Allah, sai kaje kai ma ka yarda da abun to kai ma azzalimi ne kuma fasiki dan ubangiji ta lati wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar kar ku karkata zuwa ga wayanda suke azzalumai wuta sai ta shafe ku saboda haka ku ji tsoron Allah ku yi jihadi domin daukaka addinin Allah sai Allah ta'ala ya ce wa ma'awahum jahannam da kafiran da munafikan dukkanin su makoma su tar jahannama ne tir da makoma ai da ma wutar jahannama Allah ya ce uiddat lil kafirin an ta dade ta don kafirai ne musulmi in ya saka shine a cikin addini sa shi ma sai dai fada amma asalin wutar jahannama ta kafirai ne sannan wutar jahannama kuma munafikai za a sa su a karkashin kasanta ne innal munafiqina fi dharki al-asfali min an-nar to da haka munafiki yana karkashin kasa na wutar jahannama domin shi kafiri ne da kafiri ga kafirci kuma ga boye kafirci zai cutar da musulmi to da haka sai zamana wato ainihin kafircin sa ya fi na kafiri yana can karkashin kasa a wutar jahannama ubangiji ta Allah ya kiyaye mu da kiyayewarsa sai Allah ta Allah ya ce
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
وبنجي تعالى yahlifuna billah wana siffa ce ta munafukai suna rantsuwa da Allah akan ƙarya ma qalu suna cewa wai ba su faɗi abinda ake tuhuma sun faɗa na kalman kafirci ba na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba alhalin sun faɗa sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaya musu suka ce su ba su zage shi ba walaqad qalu kalimatal kufri sun faɗi kalma ta kafirci da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi wa kafaru ba'da islamihim sun kafirce bayan musuluncin su mana sun bayyanar da kafircin su karara bayan da sun boye kafircin suna bayyanar da musulunci kenan sun bayyanar da kafircin su bayan bayyanar da musulunci amma da ma su ba musulmi bane wa habu bima lam yanalu kuma sun yi niyyan abinda ba su samu ba sun shirya su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da an san su waye suka kashe shi ba a lokacin da yake dawowa daga yakin Tabuk amma ba su yi nasara akan wannan ba kamu ba komai suka ki ba ba komai yasa suke yin waɗannan abubuwan ba ba wai sun manzon Allah yana da wani laifi ne a wajen su ba illa an aganahumullah sai dai don sun ga Allah ya wadata su wa rasuluhu manzon Allah ta sama ya wadata su da ganima min fadlihi daga falalansa wato ba wani aibi da manzon Allah ya yi musu babu laifin da ya musu amma don ga sun ga sun ga wadata sun ga sun wadata ne kawai to da sun wadata sun ga sun na da wadata ko wadatan nan Allah ne wadata su manzon Allah ta sama ya ba su ganima suka zama mawadata amma da sababin wannan suke zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in yatubu idan har suka tuba daga kafircin da suke da munafircin da suke yin yaku khairan lahum wannan zai zama alheri a gare su wato Allah ta'ala yana tausayin bayin sa bayan kai aikin kafirci ko munafirci ya faɗi irin sakamakon da zai maka mummuna a can ya ce makoma su wutar jahannama ne kuma tir da makoma ba makoma ce mai kyau ba amma nan kuma yana tallata musu tuba yana cewa idan suka tuba fa wannan zai fi musu alkhairi mana in sun tuba Allah ta'ala zai karbi tuban wa in yatawallaw idan suka juya baya yu'azzibuhumullahu Allah zai musu azaba azaban aliman azaba mai radadi fi dunya anan dunya wal akhirati da lahira in ko ba su tuba ba suka ci gaba da kafircin su da munafircin su to sani akwai azaba mai radadi anan dunya shine za a yake su za a kakkashe su za a kama su kuma za a turo mala'iku su taimaka wa sahabbai wajen yakan su wal akhirati akwai azaba kuma a lahira mai radadi ita ce azabar wutar jahannama wanda aka tana da musu wa ma lahum fil ardi min waliyin ba su da wani majibincin al’amura a bayan ƙasa da zai kiyaye su daga azabar Allah, wala nasiri, ba su da mai taimako wanda zai hana musu azabar Allah ranar alkiyama. To da haka dukkan wanda yake akan kafirci ko kuma akan wato munafurci, kuma babu wani wanda zai hana a sashi a wutar jahannama. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Duk wanda ya Allah shirka da kafirci bai sani cewa wuta aljanna ta haramta a gare shi, bashi ba shiga aljanna. Sannan wutar jahannama ita ce mako masa, sannan kuma bai da mai taimakonsa da zai hana a sashi a wutar jahannama ranar kiyama. Kuma in ya shige ta har abadan abada, babu ranar da za ta fita, babu ranar da zai fita. Wannan ayan ta sauko ne kamar yadda Qatada yake faɗa a sha'anin Abdullah bin Ubay bin Salul, wato shugaban munafukai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda wasu mutane guda biyu sun dan samu rikici lokacin ana dawowa daga wajen yaƙin Muraisi, shi ne yaƙin Banu Mustala. Sai suka samu matsala, akwai Al-Juhani da ƙabilan ƙabilan Juhaina da kuma wani mutum Ansari, wato wanda yake cikin sahabban Madina. To da suka zo suna faɗa shi wannan Al-Juhani ɗin, sai ya yi galba a kan wannan ba Ansari, kamar a ce ya buga shi a ƙasa ko kuma dai ya yi nasara a kansa a faɗa. Shi kenan sai Abdullahi bin Ubay bin Salul sai yake gaya wa Ansarawa wanda a faɗan ba, sai yake ce musu ala tansuru akhakum, ba za ku taimaki ɗan uwanku ba, wato ku kawo ɗauki wa ɗan uwanku. Kaga abu zai zama yaƙi kenan, ku zo ku kawo ɗauki ku taimaki wannan ba Ansarin mana, ku yi maganin wannan Al-Juhani ɗin. To shi ne sai ya faɗi wata mummunan magana, yace wallahi ma mithna wa mithlu muhammadin illa kama qala qa'il sam min kalbaka ya'kulka. Yace kaga misalin mu da misalin Muhammadu, ina cikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace to kamar yadda mai fada yake fada wani karin magana ne na Larabawa, yake cewa sam min kalbaka ya'kulka, ka kiwata karenka zai cinye ka. Wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake siffantawa da kare, wani ya zo Madina sun kiwata shi, yanzu ya zo yana cinye Ansarawa, yana kashe Ansarawa. To kaga wannan zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin kisa ne. Amma me yasa ba a kashe shi ba? Saboda kada a ce manzon Allah kuma yana kashe musulmi, tunda ya sa rigar musulunci, shi yasa ba a kashe shi ba. To wannan maganar da ya faɗan, to ita ce wanda da aka zo ana ainihin tambayansu, ana tambayansa ya faɗi wannan maganan don an ji labari. Yana faɗan wannan maganan kawai shikenan, sai wani daga cikin sahabbai sai ya tafi ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai aka zo aka ce ga abin da kamar ake sam shi bai faɗa bai dingaran tsewa, yana wallahi tallahi shi bai faɗi wannan, shi ne ma'anan yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. To da aka yi rantsai da Allah ya ce shi bai faɗi wannan maganan, kuma alhali ya faɗa. Sannan ya faɗi wata magana ta biyu, yace la in rajana ila almadinati la yukri janna la azu min hal abad. Yace in muka koma Madina, to wanda wato madaukaki zai fidda makasanci daga garin Madina. Ko yana nufin shine madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma makasanci. Kaga wannan kalmar ita ma ta kafirci ne, domin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makasanci. Kaga wala karkalo kalmatul kufri kenan, sun faɗi kalmar kafirci. Amma an ce sun faɗa sai mutum ya rantse da Allah ya ce bai faɗa ba, ya ce wallahi tallahi shi bai faɗa ba. To wannan maganan da aka kai wa manzon Allah ta sama ita, aka tuhumi, aka gaya wa Abdullahi bin Ubay bin Salul da sauran munafukai, suka rantse suka ce ba a faɗi wannan maganan ba, shi ne Allah ya saukar da wannan ayan don ya tona asirinsu. Shi ke yanzu asirinsu ya tono tabbas, sun faɗi wannan kalma ta kafirci, sun ce manzon Allah sama makasanci ne, sun ce manzon Allah sama an kiwata shi ya zo yana kashe su, sun siffanta shi da kare. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake tona musu asiri. Amma duk da haka manzon Allah bai kashe Abdullahi bin Ubay bin Salul ba, amma ɗansa Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ya musulunta. Da aka gaya wa manzon Allah ga abinda babansa ya faɗa, shugaban munafukai, sai ya ce wa manzon Allah ya ce ya Rasulullahi, idan har kana son ka kashe babana, don Allah ka bani izini ni ne zan kashe shi da kaina. Dan sare wuyansa, in dai kare kai hukunci kai yanke hukunci zaka kashe sai ce bai zai kashe shi ba shikenan sai je tsaya bakin kofar Madina da fito kofin sa ya tare baban nasa a shugaban munafukan yace naji abin da ka fada wallahi ba zaka shiga cikin Madina ba abadan sai wuyanka har sai da yadda shine makaskanci manzon Allah shine madaukake sannan dan sai ba shi wuri ya shiga cikin garin Madina to kaga wannan shi ma daukar karkanci ne dan ka ne yazo yace zai kashe ka da in ba kai kaza ba to da haka sai aka bar shi fada da dan sa to ubangiji subhanahu wataala yace sun kafurce bayan sun bayyanar da musulunci dama akwai kafurci mana sun bayyanar da kafurci bayan bayyanar da musulunci kenan fassaran wa la karqalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamin wa kafaru ay azharul kufra ba'da islamin ay ba'da izhari islamin azharul kufra ba'da islamin ba'da izhari islamin sun bayyanar da kafirci ba bayyanar da musulunci da sun bayyanar da musulunci sun koyi kafirci to yanzu kuma sun bayyanar da kafircin ma gaba daya to da haka da ba wai sun musulunta ne daga baya suka zo suka zama wato ainihin kafirai ba to sai Allah ta'ala ce wa hammu bima lam yanal ai sun yi wato sun yi niyan yi aikata wani aiki wanda ba su samu sun aikata shi ba in an ce alhammu wato bayan ka yi niyya ma ka himmantu za ka yi to sun yi niyan kashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana dawowa daga yakin tabuka yana dawowa daga yakin tabuka sai wasu suka je suka tare shi an ce su 13 wasu sun ce su 14 suna da tsakanin 13 da 15 suka je suka sa suka boye fiskokinsu irin yadda yan fashi suke go sai dan gidonka kawai za a gani yadda ba za a gane fiskanka ba sai ka rasu da suka yi wannan suka je suka tare manzala ta sama da aka kashe shi to wani daga cikin sahabbai sai ya gansu sai ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzala kuma sai ya daka musu tsawa ina da kawo su tsawa sai suka tarwatse da su da abada kuma su gaba daya ba su samu sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da sun wani shiga ne na gultu ta yanda idan sun razana taguwar manzon Allah tana kadawa sai su je su jefar da shi su kashe shi to sai Allah ta'ala ya tona musu asiri sun yi nufin su kashe shi amma ubangiji subhanahu wataala bai ba su baya ba bai ba su dama ba suka juya suka ba da baya suka gudu to shine ubangiji ta'ala ya ce wa hammu bima lam yanal وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فقالوا في من زاد تسوى يمسوا كوي دي سنغا سوما وداتا ني سنغا الله يا وداتا سو دا سو بين زوان من زاد تسوى مدينه ga wani lokacin mutum yana ta'addanci ne in yaga ya samu wadata yana girman kai yana zalunci a lokacin da yaga cewa shi ma wadaci ne ya samu wadata kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal insana la yatgha arra'ahu astaghna dan adam yana girman kai idan yaga cewa ya samu wadata to sun samu wadata ne amma manzon Allah bai da wani aibi da za a ce ga dalilin da yasa za a kashe shi ko a masa ta'addanci ko kuma wato ainihin azage shi manzon Allah sama mutum ne wanda bai da matsala ko kadan to amma an zo da sababin zuwan manzon Allah Madina mutanen Madina sun yi arziki an samu ganima an samu arziki an raba kowa zama mai kudi da sababin zuwan musulunci amma shi kuma Abdullah bin Ubay bin Salul sai ya juya abun wai mutanen Madina su suka kiwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina suke da kudin da za su azurta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a lokacin da aka yi yakin abun nan yakin Hunain da aka zo aka riba ganima bayan yakin Hunain ganimar da ba ta fare ba irin ta ba don an yi fatawa Makka aka je aka yi yakin Hunain sannan aka yi yakin Ta'if duk aka ɗebe ganima aka riba to da ba a ba wa ansarawa ba an ba muhajirun da kuma almu'allafatul qulub wanda ake rarrashin zuciyarsu ana ganin sababbin musulunta ne an ce ma har wanda ba su musulunta ba dole su shiga musulunci to sai wani ya lallaba je ga wa abin nan ansarawa cewa ba su ba ba su ba manzon cewa kuma ya san sadaukarwansu ne da imanin su da sun tallafa wa sabon manzala ta sama dukiyarsu ma suna riba suna ba wa muhajirun yasa sai aka basu da imani don manzon Allah kamar yadda yake faɗa yace kada in zo in rabi yan kyauta wani ya ga ban bashi ba wallahi na kan bar wanda nafi so in ba wanda ba shi nafi so ba kuma ga tana faruwa wani kawai tausayin sa ne zai saka bashi ba wai don shi kafi so a cikin mutane wani kuma sharrinsa kake tsoro, in baka bashi ba zai zage ka ko zai ci mutuncinka, sai ka bashi don ka kare mutuncinka. Zubbu an aradikum bi amwalikum, ko zubbu bi aradikum bi amwalikum an aradikum, ko kare mutuncinku da dukiyarku. Yace wallahi na kan bawa wani na hana wani, amma wanda ban bawa ba na fi son sa akan wanda na bawa. To shikenan sai wasu suka yi magana, ya aka yi tsoba a basu ba, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya tara su, sai ya ce na ji kun ce kaza da kaza. Daga cikin bayanin da ya musu ya ce alam ajidkum dhullalan fahadakum Allahu bi, da lokacin da na zo Madina ba na same ku akan bata ba ne Allah ya shirya da ku da sababina? Wannan ba falala ba ne? Alam ajidkum a'da'an fa'allafa Allahu qulubakum bi, ban same ku kuna gaba da juna ba, Allah ya haɗa zukatanku saboda ni? Sannan ya ce alam ajidkum alatan fa'aganakum Allahu bi, ban same ku abin nan talakawa ba, babu da komai, Allah ya wadata ku da sababina? Ai kafin in zo Madina ku ba mawadata ba ne, amma yanzu gashi kun zama mawadata da sababina da albarkacina da yaƙin da ake a samu ganima da dukiyar da Allah ya koro da sababin musulunci, yanzu kun zama mawadata? A ce sun samu wadata ne da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk lokacin da ya faɗi kalma ɗaya sai su ce Allahu a Allahu ajallu wa aman, Allahu wa rasuluhu aman wa ajal, su ce Allah da manzonsa su suka fi baiwa, su suka fi ɗaukaka. Za a ƙarshe da ya ce musu ala tarbauna an yataba an-nasu bi shati wal ba'i wa tarhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dari hali, yace duk wani wanda na bawa zai koma garinsa ko da akuya ko da rakumi ko da saniya, amma ba wanda zai koma garinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ku mutanen Madina. To ba za ku yarda su din su tafi da waɗannan rakuma da tumaki da awaki, ko kuma ku tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bi muku ba? Sai suka ce rabbina bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hasan wa qasma, suka ce mun yarda wallahi da wannan rabon, mun yarda a riba a bamu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su tafi da abin duniya da aka ba su na gani. To kaga a sai dama sun samu wadata ne da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shine Allah ta'ala ne yake ce musu ai abin da yake ruɗin su waɗannan munafukan sun ga sun samu wadata ne da sababin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ke sa su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Akwai wani lokacin wanda kai wa alheri, to shine zai zo yana yaƙan ka. Har Laraba suna cewa ittaqi sharra man ahsanta ilayk, ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa. Kai tsakaninka da Allah kake masa, amma nan gaba kuma sai zama abokin gabanka. Ba ghaira ba dalili, sai kirkiro wasu abubuwa kawai haka kawai shaitan ya sa masa, ko wasu masu duba, shikenan sai zama abokin gabanka. Duk abin da ka koya masa na alkhairai da alherin da ka masa, duk gaba ɗaya zama a banza. Shine ne yake cewa wa allimuhu rimayata kulli yawmin falamma tadda sa'iduhu ramani fakam allamtuhu nazma alqawafi falamma qala qafiyatan hajani, yace ina koya masa harbi inda ake harbi da kibiya ko sirana, amma da ya ga wato hannayensa suna iya saita kibiya ko da ya saita sai harbe ne da ita. Falamma tadda sa'iduhu ramani, wata riwaya falamma shadda sa'iduhu ramani, da damtsin sai karfi ko da ta ko sai harbe ni, ni na koya masa harbin kuma. Yace ina koya masa yadda zai dinga yin waka, yadda zai dinga tsara wake. To da ya koyi yin wakan kawai waka ta farko da yafi zage ni, falamma qala qafiyatan hajani, sai kama zaki na a cikin wake kawai. To ana samun irin wannan, sai ga kyau da mutum ko sai zama shine abokin abokin gabanka kuma, wani kuma wanda baka kyautata masa ba shi kuma masoyinka. To shine abin da ya faru, manzon sama ba abba gatan da bai mutu ba, amma suka zama munafukai. So sun zabi munafurci, suna neman yadda za su cutar da manzon Allah sama, har suna neman yadda za su wato ainihin kashe shi, suna neman yadda za su kashe shi bayan sun ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma duk da haka Ubangiji ta dace fa in yatubu yaku khairan lahum, in sun tuba alheri ne a gare su. Allah yana kiran bayansa da tuba. Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim, ko min barnan mutum duk yanda ya saba Allah ta'ala ko me yayi, in ya tuba Allah yana karɓar tubansa. Sai dai ma tuban tuban gaskiya yi ba, sai dai tuban nan muzuru yayi, amma dai tsakani da Allah da niyyar bai zai koma ba, to Allah ta'ala zai gafarta masa. Kuma yana farin ciki da tuban nasa fiye da mutumin da ya je jeji, ya yi tafiya ya je gaba jeji, ba jeji da ɗan guzurin sarakuninsu ya mata da ɗan guzurin gaba ɗaya, ya nema ya risa in yayi gaban yunwa za ta kashe shi, in ma bai bai iya isowa gari ba yunwa za ta kashe shi, ya zauna gindin bishiya yana jiran mutuwa ta zo ta dauke shi. Can daga baje daga kansa kawai sai gara kuminsa ya dawo, gashi nan a kansa yana zaune. Yayi farin ciki ya ce, maimakon yana so ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduka, ya Allah kai ne ubangiji na, ni ne bawanka. Sai ya manta ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, sai ya ce ya Allah kai ne bawana, ni ne ubangijinka. Sabar farin ciki kawai da ya riga hango mutuwa kawai ya iske. Wasu manzan sama ya ce akhda min shiddatin farai, ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki, bai kafurta ba har karfi uzurinsa don ba da niyya ya faɗa ba. Allah ta'ala yana farin ciki da tuban bawansa fiye da yadda wannan ya yi farin ciki. Saboda haka duk laifin da kai Allah ta'ala sai sallata maka tuba, Allah ghafurur rahimun ne. Saboda haka ka ce to ainihin yanzu shekara nawa ina saba wa Allah, shekara nawa ina wannan fasikanci ko ina wannan ta'addanci, yanzu in na tuba ma ya zan yi, sai ka ce a ce ka tuba, in ka tuba ka zama sabo. Duk wanda ya bugan gaba ɗayansu an yafe maka su, kuma ba za a imanta ka da su ba, kuma ba za a tona su ba ranar alƙiyama. Saboda at-taubatu tadu ma kana qabla, tuba tana rusa duk abin da aka yi kafin, kamar yadda al-islamu yahdu ma kana qabla, musulunci yana rusa duk kafirci da aka yi daga baya. Sai Allah ya rufa maka asiri, kuma ba zai tona maka ba, kuma ba za a aibanta ka da wannan. Wanda ya aibanta ka da abin da ka tuba a kansa, kuma shi ya yi laifi, sai Allah ya kama shi. Saboda haka Allah ta'ala ya ce in suka tuba hakan shi ya fi musu alkhairi, amma in suka juya baya Ubangiji ta'ala zai azabtar da su a nan duniya, ya sallata musulmai a kansu, a yaƙe su, kuma a ci galba a kansu, kamar yadda ya faru a yaƙin Badar. Aka kakkashe manya-manyan kafirai, aka ribato mutum 70 a cikinsu. Saboda haka Allah ta'ala yana da hanyoyi na azabtar da mutane. Haka kuma a yaƙin Ahzab aka turo mala'iku da iska suka fatattaki kafirai. Saboda kaga wannan azaba ce a nan duniya. Wasu kuma Allah ya tsora musu wasu cututtuka, irin su Al-Walid ibn Mughira, wani ciwo ne wanda ba a saba ganin irinsa ba, shi ya ajali. Saboda haka kowa da yadda Allah yake maganinsa, wannan azaba ce a duniya. To a lahira kuma akwai azabar wato ainihin wutar jahannama da kuma kaskanci da zai ɗauka a lahira ɗin, tana nan tana jira. Ubangiji ta'ala in ya ga dama tun a nan duniya zai kama ka. Idan ka ce ba za ka yi addini ba, sai za ka kangarewa Allah. To Allah in ya ga dama sai ya daidaita rayuwarka a nan duniya, sai ka kidime ya zama kullum kana da cikin damuwa da ɓacin rai da baƙin ciki. Ka rasa kwanciyar hankali, ka rasa abin da ya ma daɗi, kuma ka rasa alƙibla a rayuwarka ɗin, ina za ka je ba ka sani ba. Duk wata buƙata da kake da shi, Allah ya toshe maka hanyar da za ka hango ka gano yadda za ka cimma burinka. Me ma amfani rayuwarka kai ba ka sani, sai fagauniya kawai, kai ta shirme a rayuwa. Allah ya ɗora maka wahala, kuma babu addini. To kaga tun a duniya kai an maka raba, kafin a je lahira kuma ka danta lahira. Saboda haka babu abu mai daɗi irin addini. Ma a sanar dina wadda duniya idan shama'a wa aka bahal kufra wadda islasa lirai. Idan kana da addini, kana tsoron Allah ta'ala, za ka samu nutsuwa a rayuwarka, ko ba ka yi arziki ba, ko ba ka yi shugabanci ba, ko ka zama malam wani ba, Allah zai sa maka nutsuwa a rayuwarka. Amma in ka ce kai ba ruwanka da Allah, ka bauta wa addini, kai kawai abin da ka ga dama kake yi, to fa kana cikin damuwa da tashin hankali da ruɗu, kuma za ka sha wahala. Wahalan kuma ta ɓoye, wanda ya ganka ma ƙila ba lalle ya gane ba, amma kana nan kana ta azabtuwa, Allah na azabtar da kai a cikin zuciyarka, amma wani ba lalle ya gane ba. To amma in ka yi addininka, kuma kana da aljanna a cikin zuciyarka da kake walwala da ita, wani bai sani ba, sai ɗauka ya fi ka jin daɗi, kuma kai ka fi jin daɗi. Akwai ni'imar da Allah ta'ala ya maka. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu yi riƙo da addini, sai Allah ta'ala ya ce.
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون
ubangiji ta lace wa minhum daga cikin munafukai akwai wanda man ahada Allah yayi wa Allah alƙawari da in atana min fadli yace don Allah ya ba mu dukiya daga falallansa muka zama mawadata lana saddaqanna wallahi za mu yi sadaka wala nakunanna min as-salihin kuma za mu kasance daga cikin mutanen kirki alƙawari nawa kenan biyu in Allah ya wadata su za su zama su ba da sadaka kuma za su zama mutanen kirki suka ɗauka Allah wannan alƙawari to shi kansa ma cewa wai sai Allah ya wadata ka kafin kai zama mutumin kirki ko kafin kai sadaka kaga akwai shirme a ciki ka shirɗanta Allah yanzu kai ba za ka zama bawan Allah ba sai in ka zama mawadata kenan kai talaka dai shi kenan shargoliya za ka yi ta yi za ka yi ta saɓa wa Allah ta'ala to wa ka cuta kanka ka cuta man amila salihan fa li nafsi wa man asa'a fa alaiha to da kai kake nagari don kanka in ka muna na ma a kanka sharin abin zai kuma amma duk da haka alƙawari ne suka yi suka ce in Allah ta'ala ya ba su wadata sun da alƙawari za su yi sadaka wa fakirai da miskinai dukiyar da Allah ya ba su sannan kuma za su zo mutane nagari masu ibada masu tsoron Allah masu aiki masu riko da addini falamma atahum min fadli yayin da Ubangiji ta'ala ya ba su wadata daga falalansa bakhilu bihi sai suka yi rowa da shi shi kenan suka zama marwata kaga ba su yi sadaka ba kenan sannan wa tawallaw sai suka juya wa Allah baya wa hum mu'ridun suna masu bijirewa daga da'ar Allah shi kenan ba su zo mutanen kirki ba kaga sun warware dukkan wato alƙawaran da suka yi kenan da aka ba su wadata sai suka zo marwata kuma suka zo mutanen banza ba su cika wannan alƙawarin ba to da sabbin wannan fa qabahum nifaqan sai Allah ta'ala ya biya musu da munafurci fi qulubihim wanda yake tabbata a cikin zukatansu ma'ana sai Allah ya sa ƙarshen al'amarinsu ko sakamakonsu shine munafurci Allah ya dasa musu a cikin zuciyansu kuna har abada ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗe shi idan ka zama kangararre aka maka wa'azi aka maka kaji kai ta aka buga ka jaru ga dalilai nan kaki sai Allah ya rufe zuciyarka shine babban hukuma da zai maka a duniya alheri ba zai shiga ba shiriya ba za ta shiga ba shikenan ka zama mutum manza har ka mutu ka je ka fada wutar jahannama to da haka Allah ya yi tabi'i akan zuciyarka to da suka ki su zama mutanen kirki din suka zama marowatan suka juya wa Allah baya sai Allah ta'ala ya saka musu da munafurci a ƙarshe a kamarinsu wanda zai tabbata fi qulubihim a cikin zukatansu ila yawma yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu Ubangiji ta'ala me yasa bima aqlafu Allah saboda saba wa Allah da suka yi ma wa'aduhu abinda suka masa alƙawarinsa na yin sadaka da kuma kasancewar mutanen kirki wa bima kanu yakzibun da kuma ƙaryar da suke wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ƙarya da suke da ma siffar munafiki akwai ƙarya a ciki nan Ubangiji ta'ala yana ba mu labari wato munafukai wanda suka ce ai su idan da su mawadata ne haba da sadaka ko sai na za su dinga ba da sadaka sai na zama mutanen kirki yanzu a kowane in ka tare shi sai ce maka shi abin da yasa baya sallah ko yake shaye-shaye saboda bai da kuɗi ne tunda bai da kuɗi ko shi yana ga wannan hutu da wannan dan maye da yake shi ne jin daɗi rayuwarsa shi kuma sai ce ai shi da zai zo mawa da tirin wani da kawai shi ne to me zai rige masa sai din sallah kawai da duk ƙarya ce kana talaka baka zo mutumin kirki ba sai ka zo mai kuɗi zaka zo mutumin kirki ai mutanen kirki a cikin talakawa su suka fi yawa akan wanda ba talakawa ba duk wanda ya samu dama galibi shargoliya ne yan kaɗan ne a wanda suka samu wadata suka zo mutanen kirki su ne ba su da yawa amma talaka kuma galibin su mutanen kirki to saboda haka suka ce in Allah ya ba su wadata za su zama bayin Allah na gari za su zama mutanen kirki shikenan da Allah ya ba su wadata inda falalan sai Allah arzikin sa kunne kasance ko ya kunu sai ya kasance sai suka zama marwata bakhilu bihi shi kuma ruwa mummunan dabi'a ne zagi ne an ce maka kai marwata ne to an zage ka ba zagi ne wuce to haka sai suka zama marwata ba sa bayarwa sannan suka warware alƙawarin da suka yi na cewa za su yi sadaka ko za su zo mutanen kirki sannan suka bijire wa da'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ba sa yi wa Allah biyayya kwata-kwata shi kenan yanzu wadata ta sa sun zama me sun zama mutanen banza innal insana la yatagha an ra'ahu sadaqa dan adai yana son dukiya wa tuhibuna almala hubban jamman ko zuyina linnasi hubbu shawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl al musawmat wal an'am wal harb duk abubuwan duniya Allah ya sa mutun sha'awar su kuma Allah ya ce zalika mata'ul hayati dunya wallahu inda husnul ma'a wannan duk ado ne na rayuwar duniya kiyama kuma tana wurin Allah to da haka wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban to da haka kabi abun nan baqiyatu salihat ayyuka nagari masu wanzuwa sadaka da zaka samu ladanta a lahira sallolinka da zasu wanzu ka samu ladansu a lahira azuminka umranka aikin hajinka bin iyayenka kyautata makwata da ƴan uwa da miskinai da tallafa bayin Allah wannan shine zai wanzu da zikirin da kake karatun Qur'ani da neman ilimi fahimtar addini wannan sune albaqiyatu salihat ayyuka nagari wanzazzu wanda zaka je ka samu a lahira sun fi alheri akan duk abu da ka samu na duniya babu wani abu wanda ya kai wannan to zaka ba jin dadin da ya kai ka ga ka zama mutumin kirki ka zama kana bautan Allah subhanahu wa ta'ala to da suka bijire kawai sai Allah yake to ku zama munafukai na har abada sun da dama ku munafukai ne shike na ka da samu zuwa munafiki zuciya ta yi tsara kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksubun ko da haka abinda suke aikatawa na munafurci da kafurci yayi tsada a cikin zuciyarsu shike na bere gogo ba bere gogo ba saboda mai saboda sun saba alƙawari ba zakka ba sadaka ba zakka babu ainihin gyaran zuciya ba gyaran dabi'u ba gyaran halaye sannan kuma ga shegen ƙarya sai su ce maka su mu'mine ne ko ba imani su musulmi ne ba musulunci su masu kyautatawa ne ko ba sa kyautatawa su mutanen kirki ne kuma alhali su mutanen banza ne to dama ita kuma ƙarya ai ɗabi'a ce ta munafiki duk wanda ka ga mai yawan ƙarya wallahi munafiki ne don ya koye wani abu a zuciyarsa ne bayyanar da wani ƙarya ko dai kana za ka yi ta don a ba ka abin duniya amma ba ka ce don haka kai ba ka ga munafiki ne ko za ka yi ta don a ce kai bawan Allah ne mutumin kirki amma ba za ka fito ka ce a ni bai na muku ƙaryar nan don ku yarda da ni ne ku ɗauka cewa ni mutumin kirki ne ba za ka faɗi haka ba ka ga akwai munafurci a ciki saboda ƙarya alama ce ta munafiki duk abin da zai yi to akwai ƙarya a cikin sa shi yasa manzon Allah ya ce ayatul munafiki salasun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana alama munafiki abu uku ne in yayi magana yayi ƙarya idan aka yi alƙawari da shi ya saba in aka amince masa ya ha'in to inda zaka gane mutumin banza ne shi ne dai zama makaryaci in dai mutum ya zama makaryaci to kowane abu yana iya yi duk wani fasikanci zai yi duk wani aiki na asha zai iya yin to da haka shi yasa idan mutum ya zama makaryaci ma kwata-kwata ba abokin mu'amala ba ne mutumin banza ne shi yasa Larabawa suke kin makaryaci ni ban ga kabilar da ba ta son makaryaci irin Balarabe ba duk kai ƙarya zaka ji yayi fushi ya shiga wani damuwa ya kama ta ƙarya amma mun a dauki abu wani ruwan dare wani ma abun burgewa ne ishara da shi zo ishara ƙarya ko don ya burge ko don ya samu wani abu ko makamancin wani to duk makaryaci munafiki ne munafikin Allah ne to da haka a ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah ku daina ƙarya a cikin wa'azin a cikin faɗakarwar ku don ku ba da dariya ko don ku burge ko don a dauke ku mutanen kirki wannan duk in ka je lahira za ka yi ƙarin bayani to ubangiji ta alaice alam ya alamu
alam ya alamu anna allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna allaha 'allamul ghuyub
ubangiji ta alaice alam ya alamu shin munafukai ba su sani bane sirrin su abinda suke koyewa na kafurci ba Allah ya sani da na munafurci wanda jawahun kuma ya san ganawa da suke yi su haɗu su biyu ko uku ko goma suna kus wajen su koyewa musulmi Allah ta'ala ya sani wa anna allaha allamul ghuyub kuma Allah masanin gaibu ne masanin abubuwan da suke wato ainihin fake ne anan Allah ta'ala yana gaya munafukai in sun koyewa musulmi munafurci to ba su yi ta su koyewa Allah ba da shi Allah ba abin da ba ya gani yana ganin sirri hoto kamar yadda yake ganin bayyanansa yana ganin abin da ke cikin zukatan mutane duk wani tattaunawa da suke a tsakanin su ubangiji ta Allah sani saboda inna allaha la ba alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba abin da yake koya masa a sama ko a ƙasa babu wannan abin ko guda daya inna allaha alimun bi zati sudur Allah ya san abin da ke cikin
zuciyarka wanda kai kade ka sani amma Allah ya sani da waswasinka da duk abin da zaka saka ya sani ballantana abin da ka tattauna da wani Allah ya babu da ke buya masa to kuma ya san gaggana wanda kuke da kulli-kulli da ake ko dare ko rana kamar yadda Ubangiji ta Allah ke faɗa cikin suratul mujadala alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله عليم خبير إن الله بكل شيء عليم بنجي تعالى بكسنت والله يا سن دك أبن دك فاروا أجن سمي دك سيما باب من الله بيسليم باب وتجانا وتمتون قوكو فاتي الله يبدون سياسة إن بيرني ما الله ينشد سيما وتكياك باتي متون جوني تو الله ينبوكو ko fiye da biyar din ma ko goma ne ma Allah shi ne shafin su ya san duk abin da suke yi aina makano duk inda suke sannan kuma ranar kiyama sai ya ba su labarin abin da suka aikata zai gaya musu kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza Ubangiji ta ala masanin komai da komai da ba abin da ke buya masa to munafikai ba su san da wannan bane zaka je ka kulkulla abu na cutar da addinin musulunci ka dauka Allah baya gani Allah yana ganinka a cikin suratul nisa yace yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda min alqawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ta'ala yake suna koyewa wato ainihin mutane fa Allah kuma kai saka koyewa mutane baka isa ka shiga wani wuri wai kai wani abu kace Allah baya ganinka duk abin da suke kwana suna kukkullashi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya san shi abinda Allah bai yadda da shi bane suke yi kuma Allah ya san abinda suke aikatawa ya kewaye ilimi da shi ba abinda wato ainihin yake buya masa to sannan sai Ubangiji ta Allah ce wa anna Allah allamul ghuyub tabbas Allah masanin gaibu to shikenan magana ta kare gaibu shine abinda yake fake Allah ya san abinda yake fake ba zahiri kawai sani ba alimul ghaibi ne wa shahadati masanin gaibu da abinda ke sarari abinda ke boye da abinda ke sarari غيب كلا بيوني أقول الغيب المطلق أقول الغيب النسبي الغيب المطلق شيني أبو وان دسكبوه أبو وان دسو وسون كسنتي باون دسي في الله وسو وسون كسنتي بوزنان بدل كسنتي وسو كون وسو ما هر أبدا ما بس كسنتي الله تعالى عليم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أبون دي كسنتي ده أبون دي كسنتي وده أبون ده بدي كسنتي ده أبون ده بدي كسنتي وما الله يسني بابو أبون ده wato ainihin yake buya masa to da ka ba wanda ya san gaibu sai Allah walla ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kama da ka ba wanda ya san gaibu sai Allah wa inda umma fatul ghaibi la ya'lamuha illa hu mabudan gaibu suna hadin Allah ba wanda ya sani sai su ko kuma taskotin gaibu sito na gaibu suna wajen Allah ne babu wanda ya sani sai shi to da ka kenan Allah shine mai gaibu ko shine mai gaibu manya-manyan guda biyar inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah ya so shi kiyama za ta tashi ba wanda ya sani Allah ya san za a yi ruwa yau ko ba za a yi ba Allah subhanahu wa ta'ala masu asashe suna hango alama ne kuma abin ya zai ba ta sai a zo ba a yi ruwan ba in sun dace a yi ruwa amma Allah ya sani hadirin nan zai yi ruwa ko ba zai yi ba ko ba hadirin ma Allah ya sani za a yi ruwa ko ba za a yi ba ya san mace me za ta yi ba dogo ko fari dogo ko gajere fari ko dogo mai hankali ko mawakaci malami ko mai ilimi shugaba ko talaka mai addini ko mara addini mutumin kirki ko mutumin banza duk Allah ya sani mace ne ko namiji tun yana maniyya Allah ya sani tun yana gudan jini amma ba likitan duniya da ya isa ciki dan wata uku sai maka ga abin da za a yi ba bai isa ba sai an gama halittarsa gaba daya an yi masa al'auransa sai leƙa da wani ɗan tabarau ya ga cewa farji ne ko azzakari ne in ya ga azzakari ne sai ce mutum namiji ne in kuma ya ga farji ya ce mace ne shi kenan ya abu da zai yi sai bayan wata biyar ya wuce wata biyar suke iya gane amma Allah ta'ala tun yana digon mani ya san namiji za a yi ba ko mace mutum bai san me zai faru da shi gobe ba Allah ya sani baka san a ina za ka mutu ba a ƙasar ku ko a wata ƙasar a garin ku ko a wani garin a hanya ko a gida Allah ta'ala ya sani so da haka babu wanda ya san gaibu sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma yakan sanar da wani da wasu daga cikin manzannin sa gaibu alimul ghaibi fala zu ala ghaibihi ahdan illa man tabba min rasulin fa innahu yasduqu min bayni yadihi min khalfi rafa so da haka ya Allah shi ne masanin gaibu, amma lokacin yakan gaya wa annabawansa wani abu na gaibu, shi kenan da ya ga wasu kuma ya zama ba gaibu ba. To da haka in ya yarda da wani annabi sai masa wahayi sai za a yi abu kaza gobe, annabin ya faɗa kuma abun ya yi, ko ran alkiyama za a yi kaza, ko an yi kaza a can baya, ba wanda ya sani sai shi. Shi kenan kuma yanzu su sun sani, in ya gaya wani to in bai gaya wani ba ma shi kenan dai Allah ya sanar da manzonsa. Amma gaibu mutlaki ba wanda ya san shi sai Allah. Da za a ce maka shin manzalar Sisma ya san gaibu, sai ka ce ya san gaibun da Allah ya sanar da shi, amma gaibun da Allah bai gaya mata ba ko bai sani ba wannan na Allah. Amma Allah ya san gaibu, sai ka ce eh Allah ya san gaibu. Shi kenan al-ghaibun nisbi kuma shi ne abun da yakan iya koyawa wani ya bayyana wa wani, wani ya sani kai baka sani ba, me yake cikin aljihuna ni na sani kai ko baka san abin da ke ciki ba. Me yake a kasuwa a yanzu kai kana nan masallaci baka sani ba, amma wanda yake kasuwa ya sani, kai kuma ka san abin da yake gudana a nan shi kuma bai sani ba. To kaga a wajen wanda bai sani ba gaibu ne, a wajen wanda ya sani kuma wannan ba gaibu ba ne. To ba wannan ne ake cewa ba wanda ya sani sai Allah. Shi Allah mutlaqin gaibu ne, kowane irin koyon abu Allah ya san shi, babu gaibun da bai sani ba gaba ɗaya. Amma mutane kuma wani ya san wani abu, wani bai san wani abu ba. Muna fata Ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.